ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a majalisi na biyu a yau Lahadi 20 ga watan Jumadal Ula 2021 shekara 1427 bayan hijira, wanda ya dace da 18 ga watan 6 shekara ta 2006 miladiya. Kashin farko mun karanto wannan kasida ta al-Imam شيخ الإسلام ابن تيمية هر يزوى كرشان بيتنا تقوت هكا نيكو اندي تقبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ينزكم دام تاتي كان بيتنا ترى زوى نكرش الله شتيمك يمو.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أبو العباسي أحمد ابن تيمية رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل.
فوق جهنم لضرورة شعرية كنبا.
طيب. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول.
جميل. Da zu idan ba ku manta ba lokacin da muke magana akan tartibu sahaba wajen falala da fifiko, mun ambaci ukun farko Abubakar da Umar da Uthman, sannan nace da kuma mutun shida da suka biyo bayan su. A gaskiya gari ya kamata su zama, tunda Usman na cikin shidan a cikin committee shura. To idan biyar ne kuma zai zama da staffin su, shine Ali ibn Abi Talib da kuma Talha ibn Ubaidillah da kuma Abdurrahman ibn Auf da kuma Az-Zubair ibn Al-Awwam da Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kun ga biyar kenan, tunda Usman dama shine cikin na shidan su, shi kuma mun ambace shi a can. Kenan Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah baya cikin jerin waɗannan ahlus sura, amma idan an kawo Abu Ubaida sannan kuma aka kawo Sa'id ibn Zaid, ga ukun farko, ga biyar, sannan ga biyu, idan an hada sun zama goma. Wato sun zama su ne dama goman da aka yi wa bishara da aljanna cikin hadisi ɗaya, cikin hadisin da manzon Allah ya lissafo su: Abu Bakr fil janna, وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وكذا وكذا إلى آخره. وان دشي سعيد بن زيد دي زو يأم بچنة ترى ألوك چن سي يشلو دي شيني نغوما سي يكفة انسونانسا تأكا تيكافة ترى كما كاي شلو ونيني سكون نغوما أما دني سي دني سي سي وسعيد في الجنة. ينا نفن سعيد بن زيد ما أنا ينا نفن كانسا. Wannan dai shine dan talikin da naso in yi game da abin da ya wuce a baya. Malam ya ci gaba ya ce: wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu. Wannan wata aqida ce, ita ma daga cikin aqidun ahlus sunna wal jama'a. Mu'minai za su ga Ubangiji a ranar tashin kiyama. Wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nazira. Waɗansu fuskoki za su zanto suna haske ila rabbiha nazira, za su samu daman kallon Ubangijinsu. Wannan haka aya ta faɗa cikin suratul qiyama. Sannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyama kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati, za ku samu ganin ubangijin ku a ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a daren 14, ta yadda ba ku turereniya da juna ko karewa juna wajen kallon shi. Ma'ana ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala aqida ce cikin aqidun ahlus sunna, amma a ranar tashin kiyama mu'tazilawa suna kore ganin Allah har gobe kiyama, suna kafa hujja da fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latiful khabir, suka ce la tudrikuhu al-absar, gannai ba sa riskarsa. Malamai na ahlus sunna sun mayar da martani kan wannan, suka ce al-idrak أخص من النظر والنظر أعم من الإدراك، فنفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، وتو النظر دا الإدراك دبن دبن دومن الإدراك جنن أبو تارد إحاطته بالنظر ككليس تقول إن هدن سيني الإدراك تو نسي الله يقولي. Amma annazar ku ganin abu koda wani sashi ne nashi, wani bangare nashi, yanzu anan ne ina ganin ku kuma kuna gani na, amma cikin mu ba wanda yake idrakin kowa, amma kowa yanzuru ila kowa, lakinnahu la yudrikuhu li anna al-idrak hiya al-ihatatu bin nazari min kulli jiha min kulli nahiya. To mutumin da yake sanye da tufafin sa ba inda ya bayyana sai fuska sai hannu, sai ya zaka kace adraktahu, sai da ce nazarta ilayhi lakinnaka lam tudriku. To kaga aya tana kore idrak ne, bata kore annazar, wanda annazar kuma daban al-idrak daban. Ina fatan kun fahimta, ashe kafa hujja da wannan aya wajen cewa baya yiwa ga Allah ya zama kuskure ke, lianna al-ayata la tatatarraqu ila an-nazri wa inma tatatarraqu ila al-idrak wa huwa akhass min an-nazri. Na fatan fahimta. Dan haka dai aqidar ahlus sunna wal jamaa kamar da suke cikin Qur'ani da hadisi masu yawan gaske mummune za su ga Allah a ranar tashin kiyama, amma anan gidan duniya ne ba halin wani mutum yazo ce ya ga Allah. Inda gashi annabi Musa ma ya nemi Ubangiji ya bashi ikon ganin sa, yace rabbi arini anzur ilaik, Ubangiji ya ce da shi lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Wanda annabi Musa yana cikin manzanni, yana cikin ulul azmi minar rusul, lakinnahu lam yurzaq bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya fa kayfa biman huwa dunahu fil manzilati wal afdaliyya. Ya wani mutum wanda bai kai rabin annabi Musa ba, shi kuma zai zo ce ya ga Allah, irin yadda sufaye mabiya tariqun sufaye suke, duk wanda ya tumbatsa sai ce ya ga Allah, yayi usuli. An gane ku? To wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu. An gane ko? Wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukowa ila as-sama'i, zuwa saman duniya ta farko, bi ghairi kayf, amma ba tare da bayyana kayfiyar yaya saukowar take ba. Idan aka ce wani ya sauko daga kan bishiya, kaga ya biyo matattakala matattakala har ya sauko kasa, to irin wannan saukowar Allah yayi daga kan al'arshi zuwa ga saman duniya, a'a, domin idan yayi haka yayi kamancece ne ya daba yayi, shi ko Allah laysa kamislihi shay. Dole mu yi imani kan cewa Allah yana saukowa, tunda hadisi ya nuna haka, yace Ubangiji ta'ala na saukowa saman duniya ta farko, idza baqiya thuluthul akhir min al-layl, yayin da daya bisa uku na dare na karshe yayi, Ubangiji ya ce ina mai neman gafara in gafarta masa, ina mai addu'a in ansa masa, ina mai roƙo in bashi. To aqidar ahlus sunna wal jamaa shine isbatu hadhan nuzul, tabbatar da wannan saukowar, lakin bila kai, ba tare da bayanin kaifiya ba, da matambayi zai tambaye ka kaifa yanzil, sai ka ce la adri lakinnahu yanzil, da zai tambaye ka hal nuzuluhu ka nuzuli min ash-shajara أو كنزول فلان من أعلى دابة يركبها sai mu ce la li'annahu law kana kadhalik la sara lahu masirun fil makhluqat wallahu ta'ala laysa kamithlihi shay saukarsa ba irin ta wani bace daga kan dabba ko wani daga kan bishiya ko wani daga mota ko wani daga jirgi don in ka tabbatar da saukar irin wannan to ka sa kamanceceniya tsakanin shi da bayi wanda shi kuma Allah ya kore kamanceceniya to amma dole ka daina sauka amma ya yake sauka kuma wannan shi biyo kansa sani ya dora mana nauyin mu san yana sauka amma bai wajabta mana ba mu gano kaifiyar saukar da yana so mu gano kaifiyar da yayi bayanin kaifiyar irin yadda yayi bayanin saukar kaga an-nuzul shay wa kaifiyatu an-nuzul shay an akhar fa nahnu nu'minu bin-nuzul walakinna la na'lamu kaifiyata an-nuzul li'annaha mawkulatun ila Allah azza wa jalla hadhihi aqidatu ahli as-sunnati wal jama'a dan bid'a zai zo ya ce ah to kun ce yana kan al'arshi kuma kun ce yana saukowa yayin da ya sauko ba kowa kan al'arshin kenan ce duk wannan tambayar ba aiwa annabi ita ba ballanta na muji ansar sa ba aiwa Abubakar da Umar ita ba ballanta na muji kuma su busiyi ta ba ma wurin annabi sun sallama kan yana sauka kuma sun tabbatar inda Allah yana son su gano kaifiyatun nuzul din da ya musu bayani da mutum ya tambaye ka yaya saukar ka ce la Allahu a'lam shin lamma nazal khala minhu al-arsh ka ce Allahu a'lam ana a'lam annahu mustawin ala al-arsh lakinnahu yanzil akhbarna bi annahu mustawin nu'minu bil istiwa wa akhbarna bi annahu yanzil wa nu'minu bin nuzul lakinnana la nadri la kayfiyata an-nuzul ولا كيفية الاستواء كل هذا موكول إلى الله عز وجل ولا يمكن لإنسان أن يدركه بأقله فلا بد أن يقف حيث وقف به النص نجم وغنى تكالي تقولنا أكيد الأهل السنة والجماعة سوطا بدا سيدي دي تنبيك بكباد أنسى بكما يقول لك شكو بقول يا بچب كاتم بينا بند نصي بيزوبا كنسى اسكي بنسني بألا نيسني أما كي إن كاسني يبياني ba shi kenan ba shi yayi bayani to shi zai bayani ko bid'a zai ko dai yace Allah din baya sauka gaba daya kage yayi bid'a ya kore sauka ko bayan ta tabbata annabi ko yace lokacin da ya sauka kuma Allah baya kan al'arshi to kuma anan gurin kuma ya rushe sifata al-istiwa wa ila as-sama'i bi ghairi kayfin yanzilu wa uqirru bil mizani والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وأقر بالميزان نايد إنا إكراري دسوا أكوى الميزان سكيلي نأوى أيوكا على ننتاشن كياما نايد أكويش تند الله يتي أكوي يتي والوزن يومئذ الحق فمن ثقل موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفض موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أو أولنا لنا رجسكيني أخويش تند الله يتي رجسكيني توكما كاقا يذا مواجبين متبتر دشي كما يتي ونضع موازين القسط ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نضع موازين القسط قالنا أخوي ميزاني كينان زي أو دشي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه فأما من ثقل موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفض موازينه فأمه هاوية كل هذه أدلة على وجود الميزان ذاك يتوقر بالميزان هنا تبتر لذا أوان أيوكا تسيدي ما لم يسنج ثباني ماذا أونا سنزا أونا أيكني ko kuma za a auna takardu da aka rubuta aikin ko kuma za a auna shi mai aikin kullu hadha warada bihi an-nass nassi da ya nuna wannan akwai nassin da ya nuna za a auna aiki aikin kansa ma'ana aikin da kai ne kirki yuhawwalu ila jismin yudawu ala al-mizan fa yuzan za a rikida shi ya zama wani gangan jikin da a yi dorawa akan sa kenan an gane ku wannan kuma ai manzo Allah ya nuna mana wannan a cikin hadisai masu yawan gaske sannan kuma a wani wurin an nuna abinda za a auna shine takaddunar rubutun ayyuka din wannan hadisi ya nuna haka cikin sunan Tirmidhi cewa takaddun ayyukan barna ga su, takaddun ayyukan kirki ga su, sai a dora akan sikeli a ga wanda yafi nauyi don a tantance makomar mutum wuta ko aljanna. A wani hadisi riwayar Bukhari kuma an nuna mana za a auna mutumin ne, tunda manzo Allah ya ce innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin lakinnahu la yazunu inda Allah janaha ba'udha. Mutum zai zo gashi kato da jiki amma nauyin sa ba zai kai ba fuffuken sauro a wajen Allah a ranar tashin kiyama. Ashe nauyin ka da jikin ka da nan gidan duniya ko da ka kai kilo 120 kilo 200 wajen nauyi, ba shi ke nuna idan an dora ka a sikeli kuma a can haka za ka zama ba. Abinda zai nauya ya ka shi ne aƙida mai kyau da aiki na gari ko da kai siriri ne. Shi yasa Abdullahi ɗan Mas'ud ba ya da girman jiki sannan ba ya da tsawo, gashi gadere ga kuma sirantaka. A fatahu Makka ya hau kan bishiya yana kai ruwa dabbobi abinci, sai iska ke kadawa reshen ke yawo da shi kamar ya faɗo. Da sahabbai suka daga kai suka gan shi, sai suka ga siraran ƙaurukansa guda biyu, sai suka yi dariya. Sai manzo Allah yake cewa tadhakuna min diqqati saqaihi, sirantar ƙaurukansa biyu kuke wa dariya, innahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Wannan ƙaurukan nashi guda biyun kadai in an dora su akan sikili sun fi girman dutsen Uhud nauyi. Ka duba girman dutsen Uhud, ka ga ba karamin dutse bane, dan zai kusa baucin nan gaba ɗayan ta in an cire VRA ilimin har a hada da ita. Ka ga ba karamin dutse bane, ba ce ƙorin guda biyu banda sauran gangan jikin. Ashe nauyin nauyin aƙida ne. Salahul mu'taqad shine zai ba mutum sikal, ya ba mutum nauyi. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sai ce duka guda ukun wannan hadisai ba sa cin karo da juna, ko al-adilla din la ta ta'arad, ba sa cin karo da juna. Za a auna mutum din, za a auna ayyukansa, kuma ayyukan da ya yi a takardun rubuta ayyukan su ma za a auna, tunda duk nassi ya nuna. Wannan kuma abin da yake nuna wa adalcin Ubangiji, dan dai a tantance maka ta ko ina ba a zalunce ka ba, kai da kanka za ka gamsu cewa ba a zalunce ka ba. Da haka Allah ce bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Ina jin dai mun fahimci al-mizan, za a auna mutum mai aikin, za a auna aikin, kuma za a auna mai takardun rubuta ayyuka. Duk wannan nassoshi na hadisi da Qur'ani sun nuna. Wal haudhi alladhi arju, abinda yake nufi wal haudhi ma'ana ma'tufun al-mizan, wa uqirru bil haudhi, kuma dai ina ikirari cewa lallai akwai tafki da aka tanadan wa annabi da al'ummarsa. Arju bi anni min hurayyan anhalu, arju ina kyakkyawan fatan, bi anni cewa lallai ni, anhalu minhu zan kwankwada daga gare shi shi wannan tafkin, rayyan har in koshi, anhalu zan kwankwada insha minhu daga gare shi, rayyan har in kai na koshi. Wato tafkin Al-Kautsar kenan, wanda shi aka fassara Al-Kautsar da shi wajen inna a'tainaka Al-Kautsar. Waɗansu malaman tafsirin suka ce shine alkhairi mai yawa, waɗansu kuma suka fassara shi da tafkin da ake kira Al-Kautsar, ruwan Al-Kautsar kenan, Al-Hawd, wanda manzo Allah yake cewa ruwansa yafi madara fari, sannan kuma zaƙinsa ya fi zuma, sannan kuma ƙanshinsa ya fi turare ɗan misk, sannan aniyatuhu kofunan shan ruwan da ke wajen ka adadi nuzumis sama'i, kamar yawan taurarin sama. Kaga ba za a yi layi ba ana cewa sha ka bani, saboda suna da yawa kofuna. Sannan kuma girmansa manzo Allah ce zai kai tsawon tafiyar wata ɗaya. To tafiyar wata ɗaya a me? A dukkan wani kayan sufuri da a lokacin da annabi ya fi magana shi ne kayan sufuri mafi tazara. In ma mun fassara shi da haka to kenan a wancan lokaci me ye kayan sufuri mafi tazara? Raƙumi. To idan mutum ya hau raƙumi zai tafiyar wata ɗaya, daga nan zai kai wani gari? Zai kai Sokoto? Kazan? Zai fita daga Najeriya ko?
to kaga tafiya ce mai sirato, to manzo Allah ya ce fadin tafki shine tsawon tafiyar wata daya. To kuma tafiyar wata daya a da kamar akan raƙuma, su mutanen Makka wanda ya fita daga Makka akan raƙumi zai wata daya kafin ya je Sham, irin wajen su Siriya din nan. To kuma yanzu a jirgi ana yin awa biyu ko awa biyu da rabi, to dai inda za a yi awa biyu da rabi to kilomita nawa kenan? Domin in ka ɗauki Kano zuwa Lagos awa ɗaya, to kuma ka je har sau biyu, ma'ana wajen kilomita 2000 da wani abu kenan. Shine fadin tafkin, ga adadin kofunan ga kuma fadin, kaga dai ba za a yi layi ba. Sannan man shariba minhu lam yazma abadan, duk wanda ya sha wannan tafkin ba zai sake jin kishirwa ba har abada, an riga an shi dai yayi sallama da kishirwa kuma. To wannan tafkin wajibi ne mutum ya yi imani da cewa akwai shi, kuma abu ne na gaibu don ya shafi lahira. Manzo Allah ya bayar da bayaninsa ta hanyar nassi, imani da shi yana daga cikin al-imanu bil ghaib, kamar da imani da siradi shi ma yana daga cikin mai al-imanu bil ghaib. Domin in wani tambaye ka shi siradin na karfe ne ko na katako, kaga duk ba za ka yi wannan bayanin ba, sai Allah ne ya san ko na menene, amma ni na yadda akwai shi. وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ فَمُسَلَّمُ النَّاجٍ وَآخَرُ مُهْمَلُ وَالنَّارُ يَصْلَاهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةٍ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ. وَكَذَا الصِّرَاطُ يَنَا نِفْهُمْ وَأُقِرُّ بِالصِّرَاطُ دَمَّ أَطُوفٍ نِعَلَى وَأُقِرُّ سُنَّ فَلْكُهُ. Ina ikirarin cewa akwai siraɗi. Yumaddu fawqa jahannamin, wanda za a miƙar da shi ya bi ta kan wutar jahannama, wato gada ce wanda za ta bi ta kan wutar jahannama, wanda waɗansu malamai ke yin bayanin siranta ta kamar gashin gira ga kaifi kamar takobi, ta kai za a bi a wuce. Fa musallamun najin, akwai wanda za a tsirar da shi, musallamun yani allazi sallamahu Allah ta'ala fa salima min al-wuqu'i fi jahannam, wanda Allah ya tsallakar da shi najin ya samu tsira. Wa akharu muhmalu, akwai kuma wanda za a kyale shi, wato zai fada cikkena. Manzo Allah ya bada bayanin cewa mutane za su haye ta kan siradi wani ka tarfati ayin kamar kiftawar ido, wani kuma kalbark kamar walkiya, wani kamar ingar mandoki a hanzari, wani zai tafi yana jan gindi, akwai wanda zai ƙetare lafiya lau, akwai wanda a gefa daga jikin siraɗin nan gefen da nan gefen akwai kalalib, waɗansu ƙugiyoyi su karce shi ta nan gurin, su karce shi ta nan gurin, su yi masa rauni, amma dai zai samu ya ƙetare. Akwai kuma da manzo Allah ya ce mu karda sun finna, wanda za a dankufar da shi a jefa shi cikin wuta ba zai iya hayewa ba. Ga ko wanda zai wuce lafiya lau, ko wanda zai wuce dan da kyar, ko kuma wanda ba zai iya wucewa ba. Annabawa kansu suna Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. To wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da za su faru a ranar tashin kiyama, kuma dole mutum ya yi imani da shi kamar yadda dalilai na shari'a suka nuna akwai shi. Wannaru yaslaha ash-shaqiyyu bi hikmatin, ita wuta wato ash-shaqi zai shige ta. Abinda ake nufi da ash-shaqi, wato wanda yake ya kafirce ma Ubangiji bai imani da shi ba. Bi hikmatin, saboda wata hikima ta Ubangiji da Allah ya shigar da bayi cikin wuta, ba zalunta su yi ba, adalci yi musu. Wa kaza taqiyyu ila aljinani sayadkhulu, shi ko taqiyyi bawa da tsare dokokin Ubangiji, sayadkhulu ila aljinan, shi kuma zai shiga gidan aljanna, Allah sa mu cikin su. Shine Ubangiji ke cewa yawma yati la takallamu nafsun illa bi idnihi fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجزوز. سأكمكم كواكنا الشقي وندي كافر سيما أبنجدي السعيد وندي ربوتا معنى دي السعيد كي شرط شيني الشقي السعادة كي شرط إتشي الشقاوة هو الشقوة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين أو تكراء ربنا غلبت علينا شقاوتنا كما كراء شيء متواترة وكنا قوما ضالين وتشقاوة شيني تابي ورباوة درشي إيمان السعادة كما شيني ربوت رباوة سبود يا إيماني. To da wuta dinnan da aljanna dukkanin su Ubangiji Ta'ala ya halitta su yanzu haka akwai su ba sai nan gaba bane za a yi su. Abinda ke nuna akwai su Ubangiji da ya ambaci aljanna ya ce wa iddal muttaqina an tattale ta kaga wa iddal fi limadi ne har riga an yi tattalin ta lil muttaqina ga masu takawa allazina yunfikuna fis sarra wad darra wal kadhimin al ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masu takawa kuma ga siffofinsu ne, masu ɓoye fushi, masu ciyar da dukiya, masu kaza, masu afuwa da sauransu. Wuta kuma Allah ya ce wa iddat lil kafirin, an yi tattalinta ga kafirai, wannan ya nuna ita ma yanzu akwai ta. Baya ga haka a salatul kusuf, lokacin da rana ta yi kusufi ko wata, manzo Allah ya yi sallah tsakanin shi da sahabbai. Yana cikin sallah sai aka ga ya yi gaba ya miƙa hannu kuma sai ya dawo da baya da baya. Bayan ya gama sallah sahabbai suka ce muka kawo wani motsi gaba kamar zaka tafi wani abu kuma ka dawo. Yace eh ina cikin sallan ne sai aka nuna mun dan su yayin itace na gidan aljanna. Sai dai sha'awa na je zan tsinka. To kuma sai ban tsinka din ba dan ba a bani izini ba. Inda na tsinko su na rike da duk abin da yake duniya ya lalace. Wannan ya nuna akwai ta kenan aljannar a ba wai sai nan gaba bane za a yi ta. Tunda kuma a daren Isra'i manzon Allah ya ce ya bi ta jikin wani katon gida da wata mace ya tambaya ya ce wannan gidan nawa ne kuma matar ta waye aka ce ta Umar dan Khattab. Kaga nuna akwai dai aljanna akwai kuma kayan ni'imar da ke cikin ta yanzu haka. Sannan kuma wuta akwai ta tunda manzon Allah a daren Isra'i nan ma an nuna masa waɗansu mutane waɗanda suke da farce na ƙarfi aka nuna masa su suna cikin wuta suna takartar fuskokinsu da ƙirjinsu jini na ta zuba. Yace waɗannan su wane ne? Mala'ika Jibril yace su ne waɗanda suke yaghtabunan nas wa ya'kuluna aradahum su ne wanda suke yi da mutane suke cin naman mutane. Zauna gefe su yi da wani su zauna gefe su yi da wani shine mummunan sakamakon da za a yi musu ranar tashin kiyama. Duk wannan mai ke nunawa a yanzu haka lallai akwai wuta da kuma abin da ke cikinta wato na azaba shine wannaru ya salaha shaqiyu bi hikmatin wa kadha taqiyu ila aljinani sayadkhulu aljinan jam'i ne name na aljanna dan karka ce aljanan da ka ce aljanan ko ma'anar ta canja ya zama zuciya kenan amma aljinan wato shine aljannoni da yawa kenan. Wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu wali kulli hayyin aqilin dukkan wani rayaye baligi shine yake nufi da aqil anan fi qabrihi a cikin kabarinsa yana da amalun yuqarinuhu aiki da zai zama abokin zamansa ko aikin kirki ko na banza hunaka a can cikin kabari din wa yus'alu kuma za a tambaye shi. Wato nan gurin ya tabbatar da aqida guda biyu ne aqida ta farko cewa kana da abokin zama a cikin kabari abokin zaman nan kuma shine aikinka ko ya zamanto na kirki ko ya zanto ba na kirki ba. Manzo Allah kuma ya bayyana cikin hadisi sahihi cewa idan an sa mutum a cikin kabarinsa idan bawa ne na gari zai ga wani kyakkyawan mutum ya zo wajensa cikin shiga mai banƙaye yana ta ƙanshi fuskarsa na ƙyalli ya tambaye shi kai bawan Allah mai kai Allah ya haskaka ka lallai fuskarka fuska ce ta bushara kana dauke da bishara. Waye kai ba na labarin kanka? Yace ni ne aikin ka nagari, ana amaluka salih, ni ne aikin ka nagari, na zo dai in taya ka hira karka samu kewar zama cikin kabari har tashin kiyama. Daga nan sai a bude masa wata kofa daga kabarinsa ya hango gidansa na cikin aljanna, irin rauhun da raihan da ke cikin aljanna. Sai ya rika rarowa ta cikin wannan kofar yana zo masa kabarinsa. Sai kaga wancan shine gidanka idan an tashi kiyama. Kaga duk waɗannan al'amura ne na gaibu, abinda nassi ya faɗa shi zaka faɗa. Idan ko mutum ne na gari ba, zai ga wani mummunan mutum, mummunan saurayi ya zo wajensa, yana ɗoyi yana wari, sai kai wannan wace irin halitta ce kai? Fuskar ka fata ɗauke da bishara. Yace ana amaluka sayyi, ni ne mummunan aikinka. Daga nan sai a buɗa masa wata ƙofa zuwa gidan wuta, a nuna masa gidansa da nau'ikan azabar da ke ciki. Sai kaga wancan shi ne mazauninka. Kuma wannan mummunan mutumin shine abokin zamanka a nan, kaga ba wani ɗauke kewa. Dukan waɗannan al'amura ya 'yan uwa al'amuran da suka shafi gaibu. Ta iya yiwuwa yanzu a je abin ne mutum a makabarta ka ce to bari ka je ka tona ka gani, ko ka ji ƙanshin gidan aljannan, ko kuma ka ga azabar, ko ka je ka tona ba za ka ga komai ba. Rashin ganinka ba ya nuna cewa babu. Makaho bai ga rana ba, amma rashin ganinka ya nuna cewa ba ta fito ba. Ta fito shi ne bai gani ba. To kai ba ka je ka tona, rashin ganinka ba ya nuna babu, don al'amura ne na gaibu. Sannan kasancewar mutum na cikin kabari, karka ɗauka ashe da ni'ima da azaba za su shafi wanda aka binne ne a kabari, amma wanda kuraye suka cinye shi baya ciki, don da shi ba a sa shi a kabari ba ballantana ya ga ni'ima ko azaba. Sannan kuma wanda aka yi gobara ƙurmus ba a samu gawar ballantana a binne shi ma baya ciki, domin bai ga wannan ba. A'a, ba haka bane. To lalle abin da ya same shi na azaba sai bane ta ambune ko ambune umur ghaibiyya, al'amura ne da suka shafi gaibu, dole ka yadda abinda nassi ya tabbatar, ko da hankalinka baya iya hararo shi. Jiya a karatun magariba na buga muku misali tsakanin duniyar mutanen da kuma duniya ta bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, da kuma a nan ma duniyar mu ta muna nan raye kafin mutuwa. Duniyar wanda yake farke ta sha bamban da duniyar wanda yake cikin barci. Na buga mana misali ko muka gane, wanda yake cikin barci zai ga kaza zai ga kaza. Lantana kuma dan ka je ka haga kabari sai ka ce baka gani imar ba ko baka ga azaba ba, dan haka ka kare ta. Wannan ya zama an samu cin karo da juna tsakanin nassi na shari'a da kuma hankalinka. To sai ka fifita hankalinka akan nassi, kamar yadda hankalinka ya zanto ma'asumin da baya kuskure, nassi kuma Allah da manzansa sa iya kuskure kenan. Wannan halaka ce ko kuma shari'a? Halaka ce. Shari'a ita ce ka yadda cewa hankalinka na iya kuskure, amma nassi na shari'a baya kuskure. Da nassi tabbatacce ne, to babu kuskure a cikinsa. Wannan abu na farko kenan, wato shine abin da yake da alaka da ni'ima ko azaba cikin kabari. Sannan wa yus'alu, sai kuma tambayar kabari. Ita ma wannan ta tabbata cikin hadisi, duk lokacin da aka sa mutum cikin kabari, mala'iku za su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, waye ubangijinka, me addininka, waye annabinka. To amsar kuma za ta faru ne gwargwadon me ka kasance a kai a duniya, ba gwargwadon sanin ba, a sani da aiki. Idan a saninka da aikinka ka tabbatar da baka yi bauta ga kowa ba sai Allah, ka tabbatar baka yi da'a ga kowa ba sai ga manzon Allah, ka tabbatar akan musulunci da koyarwarsa ka rayu ba akan al'ada da bid'a ba, to da ka tashi wannan amsar ita ce za ta tabbata akan harshenka. كتي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما قومي يدك سنوانا إذا أرأي ورك كارا يأتيش يروانا سننا كا
ka sani a zuci ba wanda ya cancanta yawa bauta sai Allah, amma kuma ka rinka tsafi da dabo da yanke yanke don aljanu don ansa umarnin bokaye, kaga shirka ne wannan da kafirci. To wancan sanin naka harshen ka sai sarkafe ba za ka iya faɗa ba. Ka sani cewa manzo bauta shine Rasulullahi, amma aikace ka rinka karban zikiri da addu'o'i da ibadoji daga wajen wani wanda ba manzon Allah ba, kamar shi shi abun bi ka kyale sunnar annabi, ka bi bid'o'i da al'ada, kana jin kunyar ka sabawa al'adar garinku, amma kuma baka jin kunyar ka sabawa manzon, kana jin kunyar sabawa wani shehin ka da kai imani da shi a matsayin shehi ne, wali ne mai karama da matsayi, amma kuma baka jin kunyar ka sabawa manzon Allah, to zai maka amfani ba. Manzo Allah kawai za a yi wa biyayya, nake nufi. Manzo Allah kadai za a yi wa biyayya, Allah kuma kadai yake wa bauta. Saboda haka a nan gurin saninka ba shi ne zai baka damar ansa tambayar ba, sai in wannan sanin ka hada shi da me? Da aiki. Da aiki. Duk sanin da babu aiki baya baka damar ansa tambayoyin kabari daidai wa daida. Mutumin da ya bauta Allah kadai, ya yi da'a ga manzon Allah kadai, to da an tambaye shi zaka ce rabbi Allah dini islam wa nabiyyi muhammadun alaihi salatu wassalam. Amma mutumin da ya rayu kan kishir haka, to ba zai iya bada wannan ansa ba. Da an tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, sai kawai ya ce ha ara'aytun nasa ko sami'tun nasa yaquluna sai an faqultu, sai ni ban sani ba, kawai na tashi na ji ana cewa kaza, ni ma na ce abinda zai faɗa kenan. To duk wanda ya bada ansa daidai shine sai a bashi ni'imomi makamanta wanda muka ambata dazu. Wanda ya kasa bada ansa daidai sai a hada shi da azaba, sannan a sa kabarinsa ya matse shi hatta takhtalifa adla'u, har sai hakarkarin dama ya hadda hakarkarin hagu, kasusuwan sun sarkafe da juna saboda tsam matsewar da kabari zai masa. Allah tsare mu. To duk waɗannan al'amurra ne na gaibu wanda na su yi tabbatar, kuma dole ka yi imani da su. Hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifata thumma Ahmad yanqulu, yace wannan ita ce aqidar Imam Shafi'i da aqidar Imam Malik da aqidar Abu Hanifa, haka Imam Ahmad shi ma yanqulu, yana rawaito wannan aqida aqidarsa. Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun, in har ka bi tafarkin su ya kai dalibin ilimi, fa muwaffaqun, to an datar da kai, an maka gaman ka tar, ka samu tawfiki. Wa in ibtada'ta, in ko ka kirkiri bid'o'i, amma alayka muawwalu, to ba ka da abin da zaka dogara da shi na ka samu tsira, dan bid'a ba ta kai mutum gacci. Manzo Allah ce kullu bid'atin dalala. Wato kaga wannan a takaice shine mujmal na aqidatu ahli sunna wal jamaa. Ibn Taymiyyah ya tattare mana shi gaba ɗaya cikin baitoci 15. Don abinda ba wannan ba zai zama reshe ne na wannan cikin sauran masail na aqida ta musulunci da ake so mutum ya kudurce a matsayinsa na mu'min. Kuma kun ga duk da sharhi da muka yi musu na tsaka-tsakiya ba sharhin da yake da gajere da yawa ba, ba kuma wanda yake da faɗi da yawa ba, to amma dai mun yi ƙoƙarin kawo ayoyi na Alkur'ani da hadisai da manzo Allah da suke sharhinsu, waɗanda kuma bayanin ayoyin da fassararsu duk galibi abinda na faɗa muku da wuya ka sama abinda ya tsallake tafsirin Ibn Kathir, tafsirin Alkur'ani al-Azim, a iya samu cikin wadansu littattafan, amma da wuya ka samu wanda ya ƙetare wannan. Ma'ana dai ilimin aqida ta musulunci a kusa yake, sannan da an yi maka bayani za ka ga babu waɗansu ta aqida, wato wani abin da zai sa ka kasa ganewa, a'a da an faɗa za ka ji ka gane. To ina ga wannan shine ƙarshen afiyat ɗin da ke nan gurin, sai mu taƙaita. Ko da ke a nan na ga ya rubuta wani bayani ko ya ce min zalika ma qalahu fil aqidati al wasitiyya wa min al iman billahi al iman bima wasafa bihi nafsuhu, yana wurin ku, wa wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, wato yana daga cikin imani da Allah, imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi, kaidar siffa cikin siffofin Allah. ko manzon Allah ya siffanta shi da shi min gairi taharif, ba tare da taharif ba. Taharif shine tawili, dan tawili a wurin mutaakhirun hakikanin sa shine taharif, rikida hadisi ayat da yake ba. Wala ta'til ba tare da kore sifar ba daga Allah, wala takyif ba tare da bayanin kayfiyya ba, wala tamthil ba tare da kamanta Allah da wani ba. Wato kaga wannan aqida ta salaf kenan. Fattabaqa salafu ala anna al-kayfa ghayru ma'lum wa kadhalika at-tamthil manfiyun bin-nass wal-ijma' ma'a dalalati al-aqli ala nafihi wa nafy at-takyif wa nafy at-takyif iz kunhu al-bari ghayru ma'lum lil-bashar. Shikenan ko? To a takaice yayan uwa, wannan shine sharhi na waɗannan abiyat 15 wanda nake ganin duk mai himma cikin ɗaliban ilimi daga zahar bayan mutum ya ci abinci da yayi da kofi kila zuwa la'asar zai haddace su. Saboda salisa ba su da wahalan karatu, sauki gari matuƙa wajen karatu, don haka haddace su ba zai zama wani abu mai wahala ba ga waɗanda Ubangiji Ta'ala ya ba su himma da ƙwazo. Haka ne ku? Allah shi taimaka mana. To yanzu sai mu ansa abin da ya sauƙaƙa kenan na tambayoyi da suke da alaƙa. Ko in sake karanta mana su gaba ɗaya? Ya sa'ili an mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك مؤول. Wato salisa tana da sauki kwarai da gaske, wai ina ziga ku dan ku haddace, ba karamin alkhairi bane ga mutum ya haddace wannan. Kuma gaskiya duk wanda yake son ya haddace to kare bari rana ta faɗi bai haddace ba. Kada ya bari rana, wana la yusalli inna ahadukum illa fi bani quraish. Hadisin yana cikin motsa kuma in shi a sana ta garkuwa da shi a inda suke ganin sun raina hankalin mai sauraronsu, amma a inda suke za su girmama hankalin mai sauraronsu ba ma za su kawo wannan hadisin ba. Domin hadisi ne da manzon Allah ya yi amfani da ire-irensa don ya sa sahabbai kar su rudu da kansu. Ya san matsayin Abubakar, kuma da kansa ya ce Abubakarin fil janna. Amma lokacin da Abubakar ya yi masa tambaya fi ma'arzu a wannan fagen magana din, sai ya ce masa ban san abin da za a cika da kai ba. Ai kamar ki ne da kansa Annabi yake cewa gani manzon Allah ne amma ban san da mai Allah zai cika mun ba. Malamai suka ce tawadu ne. Ga shi kuma Allah ya ce ya faɗa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Wannan sai nuna Annabi ya tabe.
amma an yi haka dan a sa shi a gwadabe na tawazu'u da kaskantar da kai. Ina fata an fahimta. A sa shi akan tafarki na tawazu'u. Ire-iren waɗannan hadisan suna nan da yawa. Idan mutum ya kawo su ɗaiɗaikun su, sai a kawo hadisan da suka tabbatar da falala. To ko mu mun yi imani ba sa cin karo da juna. Dan babu cin karo da juna tsakanin nassi sahihi da nassi sahihi. Wallahu a'lam.
Kamar sai wani wanda yake so ka masa bayani akan irin wani ciniki da ake na zinariya. Idan kana da zinariya ko ruwan da ya dade sai ka kawo a auna. Idan aka auna sai a baka sabo amma sai ka bada cikin kuɗi. Wato naka ya daidai da nauyin wannan amma saboda wai naka ya tsufa sai ka ƙara kuɗi ko kuma sai a baka sabo. Shi ne kake ya halatta.
Idan ya ka san sani na zinari da zinari. Azurfa da azurfa, alkama da alkama, dabino da dabino, gishiri da gishiri, dukkansu waɗannan sai an tabbatar da abu guda biyu cikin sayar da su, jinsinsu zuwa ga jinsinsu sai an tabbatar da abu guda biyu, na farko almithliya, na biyu wato yadan biyadin. Haka manzo Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda wash-sha'ir bil-sha'ir wal-burr bil-burr wat-tamr bil-tamr wal-milh bil-milh mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin fa idha ikhtalafat al-asnaf fabi'u haythu ma shi'tu. Bazan yi sharhi ba tunda ba ta cikin tabbayar da nake zan ansa.
Mana sai wani da yake yi wani mai bayani a game da wanda suke cewa karatun boko da kuma hanyar karkashin hukuma ko gwamnati ta karfi
mu sa ta zanto ta karshe a cikin tambayoyin.
Mana wani na so ka maka bayani da wasu sunayen cikakken sunayen abin tafiya da ma'anarsa da
ai na riga na baku tarihi yanzu ya kamata kuma ne tambaya me ma Abdul Muttalib shi Abdul Muttalib din shine suna ko ba haka ba ya je ya taho da yaro dan wansa ko dan kaninsa jama'a sai ganin sun dauka bawansa ne sai suka ce me Abdul Muttalib idan dai a ce wani bawan wani ina fata an fahimta. Dan riga na baku wannan tarihi ya kamata da wuce ya zo nan tarihin ansar ta riga ta bayyana da kanta.
To
safiya abinda da ake nufi da safiya wato kamar tataccen abu wanda bai hadu da komai ba, wanda bai garwayi da wani abu ba. Lafazin safiya abinda yake nuna wake. Za ka warware wannan matsalar ne ta hanyar neman ilimi. Kar ka zauna da ilimin ka na da fahimtar ka irin ta da, dole ka rinka neman ilimin addini za ka yi ta samun wayewa. Duk musulmi wajibi ne a kansa ya nemi ilimin addinin musulunci, kuma ya nemi ilimi ta hanyoyin da suka dace. Shine neman ilimi wurin mutumin da akwai ilimin tattare da shi, kuma akwai alamun tsoron Allah tattare da shi. Duk mutumin da yake da ilimi ko mun yawansa in baya da tsoron Allah to ba zai faɗa maka gaskiya ba, kuma zai iya ɗora ka akan rudu. Duk mutumin da yake da tsoron Allah kuma baya da ilimi to kaga shi ma ba zai iya faɗa maka gaskiya ba, zai iya ɗora ka kan jahilcinsa ya mayar da shi addini. Don haka ana neman ilimi ne wurin mutumin da yake akwai ilimin tattare da shi, sannan kuma akwai alamun tsoron Allah, an ga haka cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa ta rayuwa, yana kwatanta gaskiya. Mutum ya zanto ahlus sunna ne wanda za ka yi karatu wajensa, dan ba a neman ilimi wajen dan bid'a sai ya zurmaka. Har ma manzon Allah ya nuna yana daga cikin alawomin tashin kiyama neman ilimi wurin yan bid'a. To da haka wannan shine abin da za ka samu ka warware dukkan waɗannan matsaloli ta hanyar karatu ne, ba wai ka zauna a haka ba, dole ka rinka yin karatu. Kuma duk abin da ya daure ma kai kaji kana da kishiwar tambaya, karka bata lokaci ba kai tambaya ba, karka yi jinkirin tambaya, lalle ka je kai tambaya akan kari, kuma ka samu mutumin da na ambata mai sufofin da na ambata maka a baya, da izinin Ubangiji zaka kana samun wayewa. Kun ga tambayoyin ku din na fiqh ne. Kawai akidar ahlus sunnah, ku koma kuna tambaya kan rabon aure ko ba rabon aure ba, wace ya kamata? Ina ganin duk babu tambayar da zai shafi abin da muka tattauna akai. Ko dai kun fahimta duka, ba ku buƙatar tambaya. Ko ko ba ku fahimta ba duka. To kaga ba zai yi ba waɗannan ababen guda biyu. Dole mutum ya zanto ya fahimci wani, bai fahimci wani ba, to anan tambaya take zuwa. Ko da yake dai mu mun riga mun saba yawanci, idan aka ce wa ana karatu, ba ruwana da maimai yake karantawa, dama abinda na fi damuwa da shi waye mai karatun. Sannan ba ruwana shi ma wanda na damu da shi din da nake son in ji karatun sa, me zai karanta? Daga gida dama zan taho da tambaya ta, tun kafin ya fara magana na rubuto ta. Kaga ban fara cewa komai ba, ka rubuto takarda. Kai kuma baka san me zan ce ba. Kaga haka tamka bata kai mun tambaya akan me? Akan abinda na ce. To ina ga ɗaliban ilimi ne kaɗai za su yi ƙoƙari su yi saiti na waɗannan al'amura. Amma mun yi tambaya akan aƙida, kaga ya kamata da tambayoyin, kaga wanda ya tambaya akan batun Ahlul Bait ɗin nan da su Buhari ƴan Shia ɗin can, wannan kaga tambaya ce mai ma'ana akan mahallin da take da sauransu. To ina ganin dai yana da kyau mu sabawa kanmu irin wannan. Zan baka gutsurarriyar ansa ne tunda bata shafe mu ba. Wato shi saduwa da iyali baya cikin abin da aka wajabta adalci a kansa dangane da tsawon lokaci ko adadi. Dole ne kowace 40 kwana ka sadu da ita, amma ba a cewa in wannan kayi minti 40 to wannan ita ma minti 40 ba rigi ba ƙari. In wannan ka sadu da ita a cikin dare sau biyu, to dole wannan ma sau biyu ba rigi ba ƙari. Ita saduwar kawai aka wajabta, lalle a nan ɗakin akwai, a nan ɗakin akwai, amma adadi ba iyakance maka ba. Kai a nan sau goma, nan kai sau ɗaya, ganin damar ka ne. Nan kai minti 40, nan kai minti 10, ganin damar ka ne. Don kowace mace yanayinta ne zai baka dama na adadin saduwa ko kuma daɗewa ko rashin daɗewa. Ya dangance ta wace ce ita. Ba yadda za a yi wance kuma ta zama daidai da wance. Da haka baya cikin abin da aka wajabta adalci a kansa. Fito da shi haka ƙararra, don haka ne za a fahimta. Amma ba don haka ba ya kamata karin ya amfani da waɗansu lafuzza da su ɓoye fatawar. Shi yasa na faɗa muku haka garau-garau. Ko ba haka ba? Tambaya ta ƙarshe. Kuma irin wannan tambayar ni ba na son in ta yanta a gaban gwauraye. A ga dai matasa sun fi yawa a nan wurin, duk da shi kansu ba hularsu. Tambayar ƙarshe dangane da magana akan karatun boko da aikin gwamnati. Ni ban san ku kuma Allah kuma ya jarabe ku da wannan fitinar ba. Na ɗauka mutanen Maiduguri ne kawai Allah ya jarabe su da wannan fitinar. Na farko dai aikin gwamnati ya halatta. Aikin gwamnati ya halatta. Na biyu karatun boko ya halatta. In ma bai zama tilas ba, lallai halal ne. Yakan iya zama tilas a wani lokaci. Duk wanda ya ce bai halatta ba aikin gwamnati, ba ya da abinda zai kare kansa da shi ta fuskar dalilai na shari'ar musulunci. Sai dai ya ɗauki waɗansu dalilai, ko ba su inganta ba, ko kuma sun inganta amma ya yi musu fassarar da ba ita ce hakikanin fassararsu ba. Duk wanda ya ce bai halatta ba a yi boko, to ina ganin hanyar da ake bi ana koyar da boko ce ta sa ya ba da fatawar bai halatta ba. Ita ko ilimin bokon daban, hanyar karantar da shi daban. Don haka idan za ka yi suka, sai ka yi suka akan hanyar karantaswar, amma ba akan hanyar ilimin ba. Amma ka ɗauki boko a matsayin boko, shi menene ma boko? Ba yare ba? A'a, ba ma yaren ba ne boko. Bokon shi ne kimiyyar. idan ka karanci wannan kimiyya da turanci ya zanto turanci, in ka karance ta da yaren China kuma da yaren China, in ka karance ta da yaren Japan kuma da yaren Japan, yadda ake kera mota a America ana yin ta a Japan, a America ana turanci da Ingila, a Japan kuma ba a turanci ana wani yare daban. Yadda ake tape recorder a America da Ingila da Switzerland kuma ana yin tape recorder a Thailand, ana yin ta a Japan, ana yin ta a China. Can suna amfani da wani yare, nan ana amfani da wani, wato shi ilimin kimiyyar daban, yaren da zaka karanci kimiyyar da shi kuma daban. To duk wanda yake boko haramun ne, sai ka tambaye shi me ya haramun, ita kimiyyar kanta ko yaren? Idan yace yaren ne haramun, to kai wahala ta Hausar ka. Ina nasin da yazo ce maka kai Hausar ka kuma ita ce addini, kuma turancin mai turanci, faransancin mai faransanci, canancin mai canancin, inyamurancin mai inyamurancin, shi kuma kafirci ne, waye ya faɗa maka haka? Idan ku yace kimiyyar ce, to kaga kenan duk mai makaneza akan titi, duk inda garejin, gyaran mota, gyaran radio, gyaran fridge yake, ko da mutum bai yi boko ba, wannan kimiyyar da ai akwai ta, to shi kuma wannan ya ce kenan duk haramun suke ci. Duk mai gyaran mota, duk mai gyaran radio, duk mai gyaran television, duk mai gyaran agogo, duk mai makaneza wanda zai maka faci, duk haramun suke ci, dan kimiyyar ce haramun. Kaga idan mutum ya ce wannan, sai ka ce to zo, تعال لنجلس ونحرر محل النزاع. زوني دكي متنتن شي أئنا فجن داغر يكني دكي أكم يمكي مسو ياران دوك كاوم الناس اندسي توران شي حرام اني أي أمفاني دس فرنسا شي حرام اني يهودان شي حرام اني من ذا الله يابا دإذني دا صحابي سنكو يهودان شي شي كوكو ياران سو دم بزن أمن شي وأبن دا سكي ربوتو منبا. Yasa sahabbai suka koya cikin sakatarorinsa, ɗaya daga cikin sahabban ya koyi yahudanci, zai iya rubutawa ya karanta cikin kwana shida, dan nashi tunda annabi ya ce su. Kaga wannan jahilci ne, wani ya zo ce boko haramun ne, haka kawai ka ce boko haramun ne. Dole ku tambaye shi, turanci yare ne? Da turanci ake karanta biology, da turanci ake karanta chemistry, ake karanta physics, ake karanta geography, ake karanta kaza. To su waɗancan ilmomin su ne haramun, ko shi yaren da aka koyi wannan da su ne haramun? Dole yayi bayani. Kuma wa ya mayar da su haramun? Allah ko manzansa, ko shi ne kawai ya ciro daga cikin aljihunsa ya bayar? Dole yayi wa mutane bayani. Na yadda a cikin hanyar karantar da boko, hanyar karantarwar za a samu kurakurai. Shi kanshi ilimin a takuɗa shi da wani ba a samu kurakurai. To sai a cire wannan kuskuren a jefe shi gefe guda, sai a rike daidai din a yi amfani da ita. Hanyar karantar da boko a takuɗa maza da mata baligai, wannan kuskure ne. To lokacin da ka hau mulki, na hau mulki, wani mai kishi ya hau mulki, sai ya zo ya wajabta cewa a ware maza daban, mata daban. Matan su cigaba da bokon, mazan su cigaba da bokon, aiki bokon dai yana nan. Yanzu menene aka samu kuskure? Hanyar me? Hanyar karantarwa. Hanyar karantarwa sai ta haramta shi? Yanzu a kasuwa ba ana mu'amala da riba ba? Tunda ana mu'amala da riba, sai wani ya zo ce ka je ka shiga kasuwa kai kasuwanci, ya zama haramun? Sai zai ce maka me, in za ka yi kasuwanci ka kauce wa me? Ribar. To kuma wannan a karan kanka za ka iya kauce mata. Tsarin karatu kuma, tunda ba ku da makarantu naku na musulmi, naku na ku kadai, sai na gwamnati galibi, naku na ku kadai, ba su da yawa, ba za su iya haɗi ɗaya dukkan wanda yake son ya yi karatu ba, ko a mataki na primary ko karama ko babban secondary. To za ku kai na gwamnati kenan. To wannan kuma laifin waye? Laifin gwamnati ne ko laifin ku? Kowane coci yana da makaranta, ko kuma masallatan juma'a nawa suke da makaranta? Kowane coci yana da nazari da primary har zuwa junior da senior secondary school, kuma zai karantar da ƴaƴansu ilimin bokon a bisa ga yadda ya dace da aqidarsu. Su kai me ya hana ta a masallacinka, kai da ilal ranka, ku kuma ku bude ku karantar da ƴaƴan musulmi a bisa ga abin da ya dace da aqidarku? Ku haka wannan ya zama shirme. Wannan waɗanda suke kawo waɗannan, ko dai ka samu mutumin da yake da kyakkyawar niyya, yana fatan samun rahmar Ubangiji amma bai da ilimin addini, ko kuma ka samu mutumin da dama can shi babbar manufarsa ya kawo wani abin da zai kawo musulmai cikas,
ya jefa su cikin wani rudu bayan ga kalubalen da ke gabansu. Ko wannan baka da na ukun wannan, amma ka ce mutum yana da kyakkyawan ilimi gyararre da kyakkyawan niyya kuma yazo yayi wannan shirman, ba wanda zai wannan, wallahi ba wanda zai wannan. Ko dai mai kyakkyawan niyyar da baya da karatun addini mai zurfi da zai gane abubuwa, ko mutumin da dama can mummunan niyya ce da shi yana so ya kawo musulmai cikas, yazo ya rudi ƴaƴan musulmai ya hana cin abu kuma bai ba su wani abu ba a madadinsa, ma'ana ya raba su da wancan kuma bai ba su wani ba a madadinsa. Akwai wani malami a Maiduguri mai wannan aqidar, wani abin mamaki shine yana hana ƴaƴan musulmai su yi boko, sai Allah ya jarrabe shi, matarsa naƙuda ta kama ta kuma ya rasa yadda zai yi ya karɓi ya zama ungozo ma a gida, ya kai ta asibiti, likita arne da haihuwa a hannunsa shi ya karɓi jaririn, ya ga tsiraitinta ba komai a jikinta, shi wani daga cikin wanda suke takar ai boko, haka ya faru. To ko me aka yi kenan? Wato ka ki shiga ta kofa amma ka biyo ta windo. To waye mai gaskiya tsakanin wanda ya shigo ta kofa da wanda ya biyo ta windo? Kuma ya fi sauki ba wahala ka shiga ta kofa, amma ta windo sai ka tattare kafar wando. Kuma da an ganka za a ce ya wannan zai shiga ta nan gurin zai fita ta nan gurin. Ka sa shakku a cikin zuciyar mutane. Kuma ɗaya daga cikin masu wannan maganar, lokacin da rikicin Taliban ɗin nan ya taso a Maiduguri, da rigima ta yi rigima ya tafi Umara sai ya tsaya a can ya ƙi dawowa, saboda ana nemansa, har a intanet an yaɗa sunansa ana nemansa. Ni da shi muka zauna, ni da shi da waɗansu ɗaliban ilimi, duk abin da yake kafa hujja da shi muka ce ya kawo shi, muka yi duk iya bayanin da za mu iya masa, ya ce wallahi ya gamsu 100%. Nace to gamsar mu ni da kai a ɗaki ba za ta wadatar ba, ka je ka samu waɗanda ka ɗora akan wannan ka faɗa musu tsakaninka da Allah. Amma ya kasa yi, saboda yana jin tsoron in ya faɗa mabiyansa za su yi masa tawaye. Sai ku haɗu da shi ku yi magana, ya faɗa maka wani abu, idan ya koma gefe kuma sai ya faɗi wani abu daban. To wannan kuma addini ne? Ina ga bai kamata ku matasa Ubangiji Ta'ala ba ku basira da hankali kuma ku zo ku mai da kanku dole yi gidadawa. Yanzu ba ku ganin kalubalen da ke gaban mu musulmi a nan kasar? Yanzu waɗanda suke babbar musibar mu fa ba wai karatun boko ce musibar mu ba, ƴan bokon da ba su da tarbiyyar addini irin taku ku masu yin bokon yanzu. Wanda ya bokon da shekara 30-40 da waye galibinsu da yawa daga cikinsu ƴan kaɗan ne suke karatun addini, da yawa ba su yi karatun addini ba, don haka ake haɗa kai da su a cuce mu. Ku kun taso mun fara jin daɗi, ku zama wakilin mu a wannan, kuma wani ya zo ya haifa muku da wani rudin kwakwalwa. Ka faɗa mu yadda za ka kalli wani tsaddon, duk wani ɗan gwagwarmaya na duniya ku nuna mun jahili. Duk wani ɗan gwagwarmaya na duniya ka nuna mun jahili. Jahili ba abin da yake iya yi. To kai ba kai karatun addini balanta ka karantar da mutane Qur'ani da hadisi, ko ba kai boko balanta ka dan wani gogaggen injiniya, gogaggen likita, gogaggen masanin tattalin arziki, gogaggen educationist, gogaggen kaza kaza a fagen rayuwa ka taimaka al'umma, to me amfanin ka kai? Baka ga danga, baka ga dangi, me amfanin ka? Duk waɗanda kake ji ƴan gwagwarmaya sai da suka karantu. Usama bin Laden injiniya ne, ba karatun addini ne ba. Aiman al-Zawahiri medical doctor ne, ba karatun addini ne ba. Abu Mus'ab al-Zarqawi din nan da kwanan nan America take ganin ta yi nasarar da bata taba cinta ba a tunda aka shigo shekara ta 3000 din nan, ba karatun addini ne ba, ba malamin addini bane ba. Yawancin su matasa ne masu kishin addini, suka tsaya suka karanci bokon, suka san duniyar Bature, suke mayar masa da makirci da hanya irin tashi, saboda duk abin da Bature ya kera za su iya sarrafa shi, shi ya kera su za su sarrafa shi, kuma suka zo za su kwakwance na Baturen kuma su yi nasu daban wanda shi ko Baturen baya iya ganewa. Meye matsalar America a Iraki? Ana kai mata hari bata san su wace ke kai mata hari ba, ana yakarta da makamin da bata sanya aka kera shi ba, shi ne kuma matsalar America a Iraki. Waɗanda suke gwagwarmayan nan suka hana America sakat duk sun tsaya sun yi wannan karatun da koyowa wani ya zo yana zuga ko yana ce muku kafirci ne, kuma da zai ce aikin gwamnati kafirci ne, shi kuma yana da mota kuma zai plate number a gidansa, ya je ya kera number da yake so ya rubuta ko a wurin gwamnati ya karba, a gidansa ya yanki inshora ko a wurin gwamnati, idan zai canja takardu kuma a wurin wa a wurin gwamnati, kuma yana da passport zai tafiya zuwa kasar waje, shi ko passport din qala Allahu qala Rasulullahi ne da bismillah aka bude passport din, ko ismullahi al'azam ne a jiki, ko Federal Republic of Nigeria da daji da dawaki sun yi haka, waye bashi? Ba hukumar jami'an custom ba, yadda da ita yasa ya karba ko rashin yadda da ita. Idan da ya dauka aikin banza ne sai ce ai ni ban yadda da gwamnati ba, aikin custom ma aikin banza ne, dan haka duk takardar da za ta baka banza ce, idan banza ba ta haihuwa sai banza, dan haka ba ruwa na da haka zan shiga a haka. Saudiya kasar musulmi ce, da an tambaye ni zan yi kalmar shahada, ina passport in ce ashhadu an la ilaha illallah, ina visa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, sai da gwamnati ta bashi passport, sai da yaje gwamnatoci suka bashi visa, sai da yaje bilayi a yafa din immigration ya buga masa cewa ya shiga, in ya shigo kuma a buga masa cewa ya shigo, kuma ya kai matarsa asibitin gwamnati, kuma ya yanki inshora a wajen gwamnati, kuma ya hauti tun da gwamnati ta yi da kudin river, da kudin harajin brewery, da kudin fetur, duk a ta kudin juna aka yi titina, kuma yake shan ruwan bambo, kuma yake amfano da sallan tarki dan na gwamnati. Kaga ya ki shiga gwamnati ta kofa, amma ya shigo ta me? Ta window. Ina ga ya kamata mu fahimci abu yadda yake. Ya ƴan uwa musulmi, tsari da ake gudanar da mulki a kasar mu, ko tsarin mulkin soja, ko tsari na demokuraɗiyya, dukkanin su bakin tsari ne, musulunci bai san da su ba. Tsari da musulunci durzushi shine tsari na khilafa, khilafa ta annabta, tsarin da bayan ya bar duniya aka yi ta kokarin farfado da shi, Shehu Usmanu ya kafa shi, ya yalwata shi a kasar Hausa, duk sarakuna suka karba, turawan mulkin mallaka suka zo suka mulkushe shi, suka dasa mana sharrin da ya zuwa yanzu bamu gama fahimtar sharrin da suka dasa mana ba. Aikin mu mu gano sharrin, sannan mu san yadda za mu ya fice sharrin daga jikinmu, sai muka tsaya mana wannan rigimar. In musulmi yau suka ce sun ƙi yin aikin gwamnati, sai a fasa gwamnati? Ba za a fasa gwamnati ba. To, tsakanin ka shiga cikin tsarin, ka tsarewa musulmi wani sharri da zai same su, da ka kyale sharrin ya same su, tsakanin ka shiga cikin tsarin, ka kawo wani gyara ko da biyu cikin ɗari, uku cikin ɗari, biyar cikin ɗari, da kuma ka kyale barna ta faru ɗari bisa ɗari, wanne ne ya fi dacewa da shari'a da lafiyayyen hankali? Shiga ka hana barna, shiga ka kai ka yi ƙoƙarin kawo mai gyara. Ni na san lokacin da shi wannan mai da'awar ya tattara waɗansu daga cikin ɗalibansa suka je wajen gwamnan Zamfara a kan ya kawo shari'ar musulunci, suka jaddada mubaya'a da nuna goyon baya da yadda, shi kuma gwamnan Zamfara takobi ya zare ya yi jihadi ko ta hanyar demokrasi ya biyo, da me ya kafa hujja wajen yin shari'ar musulunci? Da ayoyin Alkur'ani ko da ɓangarori na constitution ɗin Najeriya da ya bashi dama? To abin da yayi yayi daidai ko yayi kuskure? Yayi imani ko yayi kafirci? Kaga duk wannan abin tambaya ne. Gwamnan Zamfara bai kawo shari'ar musulunci 100% ba, amma ya kawo wani gyara. Gwamnonin da suka ce za su yi shari'ar musulunci ko a Bauchi ko a Kano ba su kawo shari'ar musulunci 100% ba, amma sun yi wani gyaran da ya dare mai ake ciki a baya. Sannan kuma su kansu galibinsu ba su karanci shari'ar musuluncin ba, ma suka san menene ita, suna fada da abin da ba su fahimta ba.
sannan malamai da ya kamata su wayar da kansu su nuna musu dare da rana, wani lokaci son zuciya ya shiga wani ya faɗa musu, wani kuma ya zo ya ruce. Amma tare da haka an samu waɗansu gyare-gyaren da sun fi a ce babu abin, dutsiyarka ba za ka ce ba da a bar maka gwamnan Zamfara, jihar Zamfara, da kuma je a kawo gwamnan jihar Taraba a kai shi Zamfara, hukuncin daɗe ne. Ƙarya kake ka faɗa haka, in kai faɗin ka ka zama cikakken azzalimi, kuma ka saba Qur'ani, ka saba hadisi, dan za a ce afa man kana mu'minan ka man kana fasikan, za ka ce me la yatawun, kai ma ka san idan kace duk ɗaya ne kuma ka san me ka faɗa kenan, ma'ana ka karanta ayatul Qur'ani. Mutum zai iya kawo gyara idan ya shiga ciki. Gyara baya zuwa rana ɗaya, barna ce take zuwa rana ɗaya. Gyara na buƙatar mataimaka, kuma mataimakan ka lokacin za ka yi gyara sun fi zama kaɗan, amma lokacin za ka yi ɓarna kakan samu mataimaka masu yawan gaske. Yanzu da ka zo ka tsare nan bakin titin nan, ko ka tsaya daga can ƙofar Nasarawa, ko ka je can ƙofar Wunti, ka ce da Allah jama'a ku zo, ina son za mu gina ban ɗaki a masallaci, gashi can ga bulo, da Allah don mai mashin ka tsayar da shi, ce da Allah zo mu je ka taya ni ban ɗaki za mu gina a masallaci. Cikin mutum goma da za ka tare nawa za su taimake ka? In ka ci sa'a ɗaya, in rashin sa'a ko ɗaya. Amma da ka zo ka raraka ihu ka ce mu je mu ƙona wannan multipurpose ɗin, tunda an ƙi yin kaza, an ƙi yin kaza, za ka samu me? Magoya baya. Lokacin da za ka yi sharri mutane na goyon bayanka, amma in za ka yi alkhairi fa? Annabin Allah mutanensa yake cewa, yake kai kuka yake cewa, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukuni shadid, ina ma ina da ƙarfin fuskantar ku ni kadai, ko kuma ina da wani gungu na mutane da za su taimake ni mu yaƙe ku, saboda shi kadai ba zai iya ba, ni kadai ba zan iya kawo shari'a musulunci ba, kai kadai ba za ka iya kawowa ba, mataimakan mu cikin musulmi ba su ma fahimce ta ba. Menene aikin mu yanzu? Mu wayar da kansu ta fuskar da'awa da wa'azi su fahimta, ko mu sa ma waɗanda suke ciki su fita, mu ma mu fita, meye wanda yake shi ne daidai a cikin addini? Duk kishinka ba kai manzon Allah ba, amma yayi shekara 13 yana zaune a Makka, zai je ya dawafi ga ɗakin Ka'aba, awwalu baitin wudi'a lin-nas, zai je wurin yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba ɗin, gashi cike da gumaka da drawing da hotuna na waɗansu mutane gunki 360, adadin kwanakin shekara su ne adadin gumakan da ke cikin ɗakin Ka'aba, manzon Allah yana kallon su dan yana son su ya kyale su dan sun fi ƙarfin shi a lokacin, yana kallon su, yaje ya dawafi ya tafi ya bar su, yaje ya salla ya tafi ya bar su, yaje ya dawafi ya tafi ya bar su. Aka yi shekara 13 farko cikin musulunci a haka, ya tafi Madina yaje ya kafa daular musulunci. Aka zo aka yi yakin Badar, aka yi Uhud, aka yi Ahzab, daga Ahzab ne kaga Badar aduwa aka yi akan hanya dai, kafirai suna kusa da Madina, dan Badar kilometer 70 ko na tsakaninta da Madina. Uhud kafirai suka zo har Madina, Ahzab su suka zo har Madina. Daga lokacin da suka tafi, manzo Allah ce daga yau sun daina kawo mana hari, sai dai mu kai musu hari. Kuma haka aka yi, yace sun daina kawo mana hari, sai dai mu kai hari. A shekara ta 5 aka yi wannan, a shekara ta 6 ya shirya ya tafi umara, suka tsare shi suka hana shi shiga, zai shiga da yaƙi ba a yi masa izini ba, ya dawo gida. A shekara ta 8 aka je aka yi fatahu Makka, aka bude Makka. Kaga ga shekara 13 farko, ga shekara 8, shekara nawa kenan? 21. Musuluncin kuma a lokacin annabin shekara nawa aka yi gaba daya? 23. To shekara 21 ta musuluncin, gumakan nan suna cikin ɗakin Ka'aba, ga Qur'ani na sauka, ga kalmar shahada, ga yaƙi, ga jihadi, ga Abubakar, ga Umar, ga Usman, ga annabi da rai. Sai a shekara ta 8 lokacin da aka shiga Makkan, ƙarfi ya yi ƙarfi, sannan manzon Allah ya ji da sanda ya rinka tori kansu, yana cewa ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Aka karere su, aka fitar da su a waje. Yasa Ali bin Abi Talib ya ce, shiga ciki kar ka bar wani hoto sai ka buce shi, kar ka bar wani gunki sai ka sare shi. A karere su, a fito da su waje a lokacin yayi karfin da zai iya. Kai yanzu kana son kai wannan, baka da Abubakar, baka da Umar, baka da Usman, baka da Ali, kai ko ba annabi bane?
kai din kanka amanarka da gaskiyarka da tsoron Allahnka bai bayyana ba, ko a kanka ko a makwabtanka ko a kowane dan uwanka, ba wanda yaji kanshin mu'amalarka cewa ka tsara sauran mutanenka kirki, ba wanda yaga wannan irin yadda aka ji na Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran zaratan da suka dauka ka musulunci gaba. In manzon Allah ya yi shekara 23 yana wa'azi kafin ya tsiyar da wannan addini, to kai kuma shekara nawa kai kana wa'azi? Shi ya yi shekara 23 na wa'azi, kai kuma kai shekara nawa har ka yanke wa mutane hanzari ka kafirta duk mai boko, ka kafirta duk mai aikin gwamnati? Manzon Allah yana ganin gumaka cikin ɗakin Ka'aba ya san lokacin rushe su bai yi ba, dole ya hakura da lokacin ya kuma aka rushe. To kai kana son kai gaggawa, kai ba ilimi wadatacce ba na addini, ba wayewar kai wata wadatacciya ba, tsukukun garinka kawai ka sani. Gwagwarmaya nawa kai karanta a tarihi waɗanda suka gwagwarmaya? Gwagwarmaya Hassan al-Banna wace shekara ya fara, wace shekara ya mutu? Sayyid Qutb wace shekara ya fara, wace shekara ya mutu? Harbut Tahrir da aka yi a Jazair wato Algeria, baladu miliyon shahid, garin da kafin su sami yanci daga hannun Turawan Faransa sai da suka yi hasarar mutum miliyan ɗaya, wanda duk sun yi shahada wannan a gwagwarmaya. Me ka karanta a tarihinsu, me ka sani? Abdulsalam bin Badis wace gwagwarmaya yi, me ka karanta a ciki, wani darasi za ka ɗauka? Mahadi a Sudan da ya kori Turawan mulkin mallaka sai da suka gudu da ƙafarsu, me ka sani game da tarihinsu, wace gwagwarmaya yi, wani irin mataki ya ɗauka, makamancinsu kai da ka ɗauka a nan, me ka yi? Shehu Usman bin Fodio da ya zo kusa, menene ka sani mana tarihinsa in ban da sunan? Adadin yakoki nawa yayi, wanne zai da kansa, wanne ya tura wakilci? Wanda ga ka'ida bayan ka karanta Badar da Uhud da Ahzab da waɗancan duk ka samu wannan guzurin na lokacin annabta, ka karanta tarihin buɗe Rum da buɗe Farisa, dan babu darasi irin buɗe kasar Farisa lokacin Umar ɗan Khattab, ba ƙaramin darasi bane ba. Me ka fahimta a cikin wannan? Gwagwarmayar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Tatar wanda suka zo suka rushe daular musulunci a Baghdad a ƙarni na 5, me ka karanta a ciki? Sannan wani sanadi kake da shi yanzu? To kaga duk waɗannan ababai ne da ya kamata mu kalle su da idan basira, ba da tunani irin namu ba na ƙarancin shekaru. Innal umura idhal ahdasu dabbaraha duna shuyuhi tarafi ba'dihal khalala. Duk abin da samari za su yi uwa da makarbiya su wuce gaba, banda masu nisan shekaru da masu hangen nesa, to sai an samu cikas a cikinsa. Don saurayi abin da ke cutar da shi killatu tajriba, karancin experience, karancin hangen nesa, karancin ilimi mai faɗi. Amma yana da ƙarfin hali, yana da ƙwazo, yana da himma, ya yarda in an ce a mutu gobe, sai a zo a mutu yau, gobe ya yi latti. To amma wannan ba shi ne manufar musulunci ba, don mu mutu. Manufar musulunci wa yattakhidha minkum shuhada, waɗansu ne za su yi shahada don sauran su tsayar da musulunci don a bankasa. Ba manufar musulunci ba ne mu mutu mu duka. Shi yasa wanda suka fi kowa matsayi, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da Sayyidina Ali, ba wanda ya mutu a fagen yaki, don manufar shi ne a ci nasara a kafa musulunci, ya zama darasi ga wanda zai ganshi daga nesa ko kusa. Saboda haka ina ganin ya kamata ku ji tsoron Allah cikin addininku, ku ji tsoron Allah cikin addininku, ku ji tsoron Allah cikin addininku. Ku sani cewa addini ba a yinsa da tunani kawai, dole sai da karatu, sai da ilimi. Ku sani cewa lokacin da kuka ce haka, to me kuke so ku cimma daga nan zuwa shekara mai zuwa, daga nan zuwa shekara uku, wace khutba, wani plan kuke da shi a ƙasa? Kuma wannan plan din daga ina kuka tsotso shi? Daga aya ta Alkur'ani ko hadisin manzon Allah, ko daga san zuciyar ku da san zuciyar wani wanda ya sa ku a zaure, daga ku sai shi ya rada muku shi? Duk ya kamata ku kalli wannan. Ana da bukatar wanda za su yi karatun zamani tare da tarbiyyar addini, tare da kishin addinin musulunci, don su maye gurbin wanda ake da su yanzu wanda sun yi karatun zamanin ba su da kishin addini. Inda ɗaya daga cikinku ne ƙarfin imaninsa da yadda yake son gaskiya yanzu ya zanto shi ne gwamna a garinsa ko shugaban ƙaramar hukuma a garinsa, da canjin da za mu samu a sandiyyarsa ba ƙanƙani ba ne, musamman da wanda muka samu a yanzu ne. to wannan tazarar da za ku kai shi ne aka ji. Kuma yanzu akwai wata hanya guda ɗaya da Turawa suke bi wajen yakar mu, sun karkasa mu kashi kashi, kuma za su shiga cikinmu ko da Zarkawi da aka kashe fa. Kar ku taba dauka America ce ta kamo bakin zaren yadda aka kashe shi, da ƴan cikinsa waɗanda suke tare da shi aka saye waɗansu suka tona asirin ina yake. To da ɗan gari kan ci gari, ni abinda na yi imani da shi cikin wannan masu da'awar na cewa ba boko, babu karatun boko, babu shiga aikin gwamnati, ni abinda na yadda da shi na gamsu da shi a iyakacin bincike na da gwagwarmayar da na yi, akwai waɗanda dan Allah suke tsakaninsu da Allah iyakacin fahimta su kenan. Wannan su ne mabiya na ƙasa samari da ake ja. Akwai waɗanda suna da haɗin kai da waɗansu abokanan adawarmu don su kawo cikas a inda muke mushagaltu da kawunanmu mu da kanmu. Ɗaya daga cikinsu ya zo ya faɗa mu cewa ai duk malamai, malaman gwamnati ne suna kare gwamnati. Na ce Jamil jiddan, shi malam wani da kake magana yana da mata uku zuwa hudu, yana da yara adadi kaza, yakan ɗauko almajirai ya ajiye a gidansa, to shi kuma baya aikin gwamnati ko baya da rumfa a kasuwa, to shi kuma waye yake ba shi kuɗi? Shi ko ba kanan na nawa Maryamu ballantana idan mun ce anna laka haza ya ce me huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Shi kuma yayi maka bayani, shi kuma daga ina ne? Akwai ababen da lokacin faɗar su bai ba, amma lokacin zai nan gaba. Zaka ba mutum uzuri iyakacin lokacin da kake sa ran ya shiryu dan manufar da'awa shi ita ce kowa ya shiryu. Amma daga lokacin da sharrin mutum zai rinjaye akan alkhairin sa, to kuma lokacin nan ko me ya kamata ka faɗa wanda ka sani dole zaka faɗa. Amma wallahi ni ba ni da shakka akan cewa yara da dama da matasa da ake ja iyakacin yin su suna yi dan Allah ba dan su ci mutuncin wani, wasu haka suka fahimta ko haka aka faɗa musu. Amma da yawa daga cikin su waɗanda suke jan su ɗin suna da waɗansu munanan manufofi a ƙarƙashin ƙasa. Kuma akwai jami'an tsaro da suke tare da su waɗanda ba namu ba. Don kun san America tana son ta halatta wa kanta huruminku, to sai ta ƙirƙiro waɗansu abokanan adawa a cikinku na gangan wanda babu su, sai kuma ta koɗa su ta fuskar tattalin arzikin, ta fuskar kafofin yaɗa labarai, to ta halatta wa kanta namanku da jininku da huruminku da komai da komai ɗinku. Wannan na ɗaya daga cikin siyasarsu. Ƙirƙiro abin da babu shi, ƙago shi a ƙarƙashin ƙasa, a sa waɗansu a ba su leburancin su je su yi wannan. Saboda haka sai an yi hattara sosai da sosai. Kila abin da zan iya faɗa kenan yanzu. Tun daga shi har ɗaya da minti 20, inda tun lokacin sallah ya riga ya yi, kuma kuma za ku so in ɗan huta kuma kafin idan an jima kenan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah sa mu tare ya akan lada. Me kake so mu ce ne mala? Alaikum salam. Na'am. Sarka da wannan sharuɗa guda biyu, al-ikhlas wal mutaba'a, wanda su ne sharuɗin karɓan aiki. Wani aiki ake nufi haka? Al-ibadat ko al-mu'amalat ko duka biyun? Ya baka bani ansa ba, kar ka bani labari, ansa na tambaye ka. Na yadda ni da kai ba mu da saɓani da juna, ni da kai akan cewa ikhlasi da mutaba'a shine sharadin karɓar aiki. Ni ma na yadda da wannan, akan haka nake kira, akan haka nake fatan in mutu. Duk aikin da babu ikhlasi ba mutaba'a cikin Ubangiji ta'ala ba zai karɓa ba. Amma wannan ana magana akan al-ibadat ko ana magana akan al-mu'amalat ko duka biyun? Kan al-ibadat. Jamil jiddan, mun riga mun gama da wannan. Ni ma na yadda kan al-mutaba'at ake magana, kan ikan ibadat ake magana ba mu'amalat ba. To sai me faɗa abin Nabi da kuke so ka tambaya? Mulkin soja da dukkan wani tsarin mulkin da ba Allah ne ya saukar da shi ba, ba musulunci bane ba. Mun tattauna da shi. Kun taɓa cewa yara ba boko bane haramun, hanyar ce haramun? Kun taɓa faɗa musu haka? Abinda kuke cewa boko kafirci ne, boko haramun ne.
kai kana maganar kaset ni ka tambaye shi yayi karatu a wajen ko bai ba ya ina maka maganar zahiri mun tattauna da mutum kai kuma kana maganar kaset mun tattauna ko mu tattauna ba kaga ni abin kamata ba ina ga maka maganar kana ana cewa ga inda ga maciji kana cewa ga inda ya bi abinda nake so ka gane abinda nake so ka gane kuma sauran jama'a su gane shi asalin mulki na demokarasi da asalin mulki dukkan wani mulki garka sai demokradiya kake dukkan wani mulki wanda ba na tsarin annabta ba wannan mulki ne wanda ya ci karo da addinin musulunci ya saba addinin musulunci ya rage na gyara shi ya za kai ka gyara shi aiki ne na kai kadai ko na ku duka yanzu misali sai mutum ya rayu a Najeriya har ya mutu ba a yi dokar musulunci ba amma ya mutu da imani ya mutu da aqida ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma ya mutu kuma a kasar da bata aiki da shari'ar Allah tare da haka zai shiga aljanna inda ya mutu da imani ya mutu da aqida duk da kasar da yake ciki ba a aiki da dokar Allah madalla saboda ya kawo dokar ba aikinsa bane da shi kadai aiki ne namu na mu duka to abinda su matasan ba sa ganewa da wanda suke dora su akai akwai bambanci tsakanin aiki namu na mu duka da aiki na wani ni kadai in ban yi sallah ba ni kadai in ban yi azumi ba ni kadai in ina bokanci ni kadai ina tsubbu wannan koda daular da nake ciki ta musulunci ce makoma ta ita ce wuta ni kadai in bana shirka ni kadai in bana bid'a ni kadai ina da tauhidi ni kadai idan ina da imani koda daular da nake ciki a America sai inda zuzubu shike a Isra'ila ne na mutu zan shiga aljanna to tunda haka ne menene abin da ya kamata mu baiwa muhimmanci cikin abin da yake naka na kai kadai da zai gyara aqidarka da imaninka da abin da naku na ku duka in ina da awa daya da zan yi kyauta da ita in koyar da mutane ilimi a matsayin sadaka jariya ya kamata minti 50 ko 45 ya zanto cewa kan dora mutane akan kowa yadda zai fita shi kadai kwata akan abin da ya shafe mu duka saboda abin da ya shafe kai kadai zaka iya zan iya zai iya za ta iya yi amma abin da ya shafe mu duka sai ka samu abokanan yi tunda annabi Lutsu da bai samu abokanan yi ba wai da Allah ya turo masa malaiku annabi Shaibu da bai samu abokanan yi ba sai ya amfani da ƴan kabilarsa wanda ba su yadda da shi ba amma sun yadda su ba shi kariya tunda suna kabila ɗaya da shi su kansu kafiran da suka kafirce masa suka ce ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahatuka larjamnak ba dan kai dan dangi bane da mun jajjefe ka mana akwai abin da dole sai na samu magoya baya sai na samu mabiya sai na samu an yadda da ni to kuma adalci ne kana da wanda kai karatu a wurinsu kana da wanda sa'andinka ne kana da wanda suka fi ka dauka kai kadai din nan kafa din fahimci gaskiya dukkan sauran kuskure suke yi wani wahayi ya tabbatar maka da wannan dole a nan gurin a matsayina na Ja'far akwai wadanda suke sa'annina ne a fagen karatu akwai wanda sun fi ni karatu akwai wanda suke kasa da ni wajen karatu to yan hada da sa'annina wajen karatu da waɗanda suka fi ni wajen karatu da waɗanda na fi wajen karatu duk in ɗauka gaba ɗaya na fi su hankali na fi su bincike na fi su nazari na fi su sanin ya kamata wannan hauka ne ko hankali ai ban yi wa kaina adalci bai danne haka in ɗauka ni kaɗai na fahimci gaskiya shi fa wannan abin da ya ɗauka shi kaɗai ya fahimci gaskiya a Maiduguri sun taru da dukkan malamai sun tattauna ciki har da su Sheikh Muhammad Abba Aji a ciki har da su Sheikh Imam Ali Gabsiya limamin university da sauran waɗanda kace sa'anninsa ne duk sun haɗu sun tattauna ɗaya kenan mun haɗu ni da shi mun tattauna mun haɗu ni da shi da Malam Abdulwahab mun tattauna mun haɗu ni da shi da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo mun tattauna ya haɗu da ɗalibai a jami'ar Madina an tattauna mun haɗu ni da shi da waɗansu ya fi a ƙirga a cikin haɗuwar wallahi akwai lokacin da zai ce ya yadda ya yi kuskure amma ba zai iya zuwa ya faɗa ba to me kenan wannan
kuma ni abinda na fahimta, ni dai abinda na fahimta, dole akwai wata makida da waɗansu abokan adawar musulunci suke yi, suke amfani da ire-iren waɗannan mutane ko sun sani ko ba su sani ba. Saboda me na san lokacin da ɗaya daga cikin su je Saudiya ya daɗe yake dawowa, daga Umara yake dawowa har sai da aka yi aikin haji. Na san lokacin da aka tattauna da shi da waɗansu jami'an gwamnati na jihar Borno kan cewa yadda zai rubuta ababen nan da ake cewa ya ce ba ra'ayinsa ba ne ba, ya ce ya yadda zai rubuta. Na ce kar ka rubuta kai kaɗai, ka samu wani masanin shari'a don kar ka yi kalmomin da za a ɗaure ka da su, ka faɗa masa bukatunka, shi kuma ya rubuta da yare na lauya, tunda an yadda ka ɗauki lauya. Ya nemi cikin wanda suka je aikin haji lauya ya rubuta da amadadinsa, yadda da lauya ɗin shi ko musulunci ne ko kafirci ne. Lauyan ya rubuta, aka gabatar da takardar. Abin da yasa nake ganin akwai wani abu a ƙasa wanda ko dai zai bayyana nan gaba ko dai bin Allah dai kawai ya fi sani. A lokacin nan ana tafakon dukkan jirgin saman da ake jin zai sauka, amma ya zo ya sauka ba a yi komai ba, wanda ke nuna kona ba a ƙasa. Kona ba a ƙasa, ni dai na tabbatar akwai abubuwan da in ma yanzu lokacin faɗinsu bai bi lokacin faɗinsu zai nan gaba. Kakan bai wa mutum ƙofofi da dama ne samu ya bayar da udiri tsakanin shi da Ubangijinsa. Amma ire-iren waɗannan ababe da ake yinsu a matsayin yayi, duk wanda ya karanta tarihi na guguwa irin wannan duk ta sha tasowa. Amma abin da zai faru shine fa amma zabadu fa yazhabu dufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal. Duk kumfa da yake a matsayin kumfa, iska za ta yi gefe da shi, abinda zai amfani mutane shi zai tsaya. Ubangiji ta'ala baya kyale mutane cikin rudani, baya kyale mutane cikin rudani. Fatan mu shine da roƙon mu shine, ya Ubangiji, duk wanda yake kan gaskiya da gaske yake addinin ka yake so ya waya hidima, kuma da gaske yake wannan manufarci a cikin zuciyarsa, kuma da gaske ne hujjar shi ta fi ta sauran, ya Ubangiji ka taimake shi kowane ne. Ka taimake shi kowane ne. Duk wanda yake kan ƙarya, ya Ubangiji, so yake kawo ruɗun ƙwaƙwalwa cikin mabiya addinin musulunci, a yi amfani da shi don a cutar da mu, kuma ƙarya yake bayar da hujja, ya Ubangiji ka karya shi, ya Allah ka wargaza aniyarsa. Shike nan magana ta kare. Waɗanda kuma suka nemi addu'o'i, ni ma haka ina buƙatar addu'o'i a wajensu. Duka Allah biya mana bukatun mana alkhairi, don haka sai Malam Ahmad kai mana addu'a gaba ɗaya, duk bukatun mana alkhairi Allah shi biya mana.
Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ibadik fi qabdatik nawasina biyadika madhin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك إليك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك في قبضتك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم